بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة اللوكة تيدا كما ساكي هدوا دكو أتكي وانا شرينا أمسو شنتم بيو ينكو دكما شاور وري أيو ترى قوات ربيع الأول هجرة دبو لير دريو دا أربعين دا بكوي وان دي 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 دا بيو ga watan tara shekara ta 2025 kamar kullum muna tare da babban malamin mu associate professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya muna yi wa malam barka da zuwa
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
a tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko take cewa bayan sallama ya halatta miji ya bar matarsa fiye da wata hudu yayi tafiya zuwa wata ƙasa neman kuɗi tace yakan dauki watanni 9 bai zo ba idan an yi magana sai ya ce wai ba komai so shine take neman mallam ya bada shawara tace ita san halin da take shiga
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hu bad bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci barkamu da saki kasancewa a wannan zamana mu karo na 45 cikin wannan shiri na musamman da yake zuwa muku duk sati sau daya ranakun talata da daddare dan amsa tambayoyi da suka shafi mu'amaloli na ma'aurata da kuma zamantakewa da sauran al'amura na addini da bawa ma'aurata shawarwari abinda yake a shari'a kamar yadda riwaya ta tabbata abinda aka fi so miji kar ya bar matarsa sama da wata hudu ya tafi ya batta ko ina ma za shi kai ya wuce wata hudu ko jihadi ne ma magabatan mu na kwarai ya tabbata idan sun yi tafiya sukan bar iyalansu to ba sa wuce wannan wata hudu din kamar yadda sayyidina Umar ibn al-Khattab yake tambayan diyarsa nana Hafsa mata annab sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ne mace take iya hakuri ta jure ba miji a tattare da ita tace kare wuce wata hudu dan haka ko yaki aka je kamar yadda malamai suka faɗa to akan dawo da mayaka wata hudu dai sai a dawo da mutun gida to ballantana neman kuɗi duk wanda yake fita sana'a ko karatu ko neman kuɗi ya sani haƙƙin matarsa ne a kansa duk inda akai wata hudu ya dawo gida dan ya biya wa matarsa haƙƙi da kuma yayansa to amma matar za ta iya sarrafa da haƙƙin tunda haƙƙinta ne abinda aka ce haƙƙinka in ka ce kai ba damuwa kamar yanzu mutumin da ya auri mace yana karatu yace mata yana karatu baya zuwa hutu sai shekara wataƙila Ingila yake karatu a America a Saudiya kaga ta yadda ita ta sarrafa da haƙƙin to nan mijin ba abin tuma bane ko kuma wataƙila jami'in tsaro ne za su tafi wani kwas za su shekara ɗaya shekara biyu ya ce mata gaskiya in an yi auren nan ba zai dawo ba sai lokaci kaza haƙƙinta ne ta yadda ta sariyar ta yadda to shikenan babu damuwa kenan ya kamata namiji ya nemi yarjiyawar matarsa kafin ya wuce waɗannan watanni huɗu ɗin ya zama ita ta aminta ta yadda amma idan da hali da iko da dama to lalle a zo mata a wannan wata hudu din ko karatu ne ko kasuwanci ne ko me sai dai in matar ta lura da mashakka wataƙila akwai tsanani a ce duk wata hudu zai zo mata ta ce a ta haƙura a shekara ya zo sau biyu ko ya zo sau ɗaya a shekara wannan ta kyauta Allah ya mata albarka Allah saka mata da alkhairi dan haka ƴar uwa mijinki da yake fita neman kuɗi ki je ku zauna da shi ku fahimci juna inda yake zuwa tunda yana zuwa nema muku ne tunda kika yadda kika je kika auri miji mai yawo tsuntsu kullun yana sama to sai ki hakuri duk matar da sai ta auro miji wanda yake ba mai zama ba to sai ta hakuri ku daidaita da juna wato kilan an ce masa duk wata hudu yazo jarin sa bai kai haka ba zaga akwai mashakka akwai tsananta a ciki ku daidaita da shi a duk shekara ya rinka zuwa miki in ba za ki je ba in ba zai miki ba in ba zai zo ba to ya saki je ki same shi to amma magana ta gaskiya injiniya akwai zalunci da ake akan wannan al'amari yanzu ka san cewa maza sukan tafi su bar matan su wallahi mutum sai shekara 5 bai dawo ba akwai mai shekara 7 akwai mai shekara 10 an ajiye yarinya baiwar Allah tana zaune kuma da wadatan da rufin asiri saboda tsabar gajeren tunani ko rashin tausayi ko rashin jin kai wasu kuma matan banza suke bi a inda suke dan namijin da ya aure ya bar matarsa cikin wahala da yunwa da talauci ko kuma ma da wadatan abinci da ci da sha amma ba ta da miji a shimfiɗa wallahi sai Allah ya kama shi musamman waɗanda suke zuwa suna neman matan banza mutum ya bar matarsa ta sunna ya tafi yana neman matan banza yana alaka da su in matarsa ta masa magana ya kashe waya akwai wanda ya kashe wayar sa akai watanni ba gan shi ba wallahi wani kuma ce ai ba da hali ba zan zo ba in zaki zauna ki zauna in ba zaki zauna ba ki bar gidan haka matan suke ta hakuri sannan kuma ya kamata maza su gane fa in wancan matar ta iya hakuri ta jure a halittar ta da dabi'arta yanzu irin wannan matar ta ce Allah kadai ya san halin da take ciki kaga mace dai da take da jin kunya da nauyi ta fadi wannan kaga ai tana cikin matsala dan haka muna fatan wannan miji ya dawo ga matarsa ki je ku sulhunta ko dai yazo ko ki kuma ki rinka zuwa wallahu ta'ala alam amma wata hudun nan shine hakkinki shine kuma shari'a ta ce ayi sai dai ku yi sulhu ku daidaita tsakaninku wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana kokarin tashi sallar asuba kuma tana kokarin tashi mijinta to amma matsala idan yana aiki akan laptop din shi ba zai yi sallan nan ba sai dole ya gama aikin da yake sannan ya tashi ya salla asuba sannan tace ya tana tashin shi wata ranafila ko wani abu sai ya ce gaskiya ta takura masa ita tana da wai tsananin addini so shine kuma ita abin yana damunta shine take tambaya bai shin hakan ne in ta tashi shi ya ranafila tsananin addinin ne ko kuma dai take nema mallam ya bata shawara
to na farko dai umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi har addu'a ma yace mijin da ya tashi iyalinsa sallah Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa ko matar da ita ma ta tashi mijinta mutum ya gode wa Allah idan Allah ya baka mace da za ta tunatar da kai akan addini wannan mijin naki ya kamata ya zuba ruwa a ƙasa ya sha ya gode wa Allah Allah ya bashi matar da za ta tashi shi ya sallah in Allah ya raba ka in Allah ya hada ka da yar duniya wacce take ba addini a kanta a gabanta yaushe ma za ta saurari kai sallah ita ma ba lalle ta yi sallan ba to na farko ba laifi kika yi ba dan kin tashe shi ya sallah kuma Allah ya miki albarka Allah ya saka miki da alkhairi kuma kada ki daina wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah ya umarci manzo Allah ya ce ka umarci iyalinka da yin sallah kuma ai hakuri a jure shi ya kamata fa ya ringa umartan ki amma yau an waye gari ke kike masa aikin sa wani abu ne mai kyau abu na biyu kin yin sallah da yake saboda yana kan computer wannan tabewa ne kuma asara ce ba karama ba lalle duk yanda zaki ki fadakar da shi ya sani hawa laptop computer sa ko kuma wayar sa yana danne danne yake ya sallah wallahi ba karamin hadari ne a gare shi ba hadari ne babba mutum musulmi ya kiye yi sallah yana kallon computer ko yana kallon waya ko yana wata hidima mijin ki yana cikin hadari kwarai da gaske fatan mu Allah ya sa ya gane Allah ya sa ya gyara dangane da tashin sa sallah ya nafila na'am ba za umarce shi dole ya nafila ba tunda ba dole bane a kansa idan yace baya so ba zai yi ba ki kyale shi kawai da yake kwadaitar da shi aikin alkhairi amma in yace baya so sai ki rabu da shi ki kyale shi. In yace miki mai tsananin addini ki ce ka gode wa Allah da Allah ya baka mace iri na. Amma ta farilla ki gaya masa. Ko da bai zai yi ba ki sanar da shi kin fita aiki. A ci gaba da yi masa addu'a da shi da ke da ƴaƴansa. Allah ya ganar da shi. Wallahu alam na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da juna biyu shine take cewa idan Allah za ta iya sa wa sunan dan Muhammad Usaimin idan Allah ya sauke
za ta iya sa masa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin babban malami ne cikin malaman mu na Saudiya ne Allah ya mai rasuwa Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama za ta iya sawa na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma shawara take nema an mata aure a gidansu amma ta ce ba dan tana son shi ta aure shi ba iyayenta ne suka karfafa mata gwiwa ta aure shi kuma ta ce mijin yana son ta sosai tana kokarin cika haƙƙinsa amma a zuciyarta tana jin nauyi ba ta samun nutsuwa ba ta jin soyayyar shi so shine take tambaya me tanadin da musulunci yayi akan irin su za ta yi kul'i ne ko kuma ya halatta ta yi ko kuma ya kawai za ta yi hakuri ne ta ci gaba da zama da mijin a cikin wannan hali
to na farko dai kin cancanci yabo da addu'a a yaba miki kin yi biyayya wa iyayenki yar kirki ita ce mai biyayya wa iyaye da bin shawaran iyaye muna fatan naki ƴaƴan ke masu biki alal aqalli koda ba kya jin dadin auren da kin faranta wa iyayen ki kin yi abun kokari abu na biyu soyayya Allah ke sa ta a cikin zukatan ma'aurata to ke yau Allah ya jarabe ki Allah bai sa miki kaunar abokin zaman ki ba yana son ki yana miki da hidima amma ke kuma har yau baki ji kina kaunar sa kina son sa ba kina da zabi guda biyu na farko ko in ce zabi uku ko dai ki ta addu'a Allah ya sa miki kaunar sa da biyayya gare shi a cikin zuciyarki dan ki iya sakin jiki ki masa hidima ta matar aure dan abin da ke faruwa duk matar da ba ta son mijinta to ba fa lalle mijin nan ya samu biyan bukatar sa akan ta yanda yake so ba duk matar da ba ta son mijinta ba lalle kuma ta yi masa biyayya yanda ake so mace ta bi mijinta ba saboda babu soyayyar nan wataƙila ma rashin son sa zai iya ja mata asarar ladan zaman gidan auren ma saboda ba lalle ta bi shi ba lalle ta mai biyayya ba to ki ta addu'a Allah ya sa miki son sa wannan zai farko ki jira zuwa wani lokaci abu na biyu ko ki haƙuri kawai ko da bakin son sa ki haƙuri tunda yanzu ai kina zaune da shi ke yanzu magana jin dadin aure ke baki same shi ba kenan ke baki samu wanda kike so ku yi zaman aure ba ki haƙuri ki bar wa Allah ki jira mai Allah zai iya miki akan wannan na tabbatar akwai sakayya mai kyau da Ubangiji zai miki hadisi ya zo man taraka shi alillah awwadahu Allah mimma huwa khairun minhu duk wanda ya bar abu dan Allah to Allah zai canja masa da abin da yafi wannan abin da alheri wataƙila Allah ya miki wani canji ta yanda baki a tsammani amma ya taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib abu na uku kina da zabi kina da dama ki khul'i menene khul'i lokacin da mace take zaune da namiji ta gabata son sa ba za ta iya yi mai biyayya ba ba ta jin dadin zama da shi shari'a ta bude kofa ta khul'i insha Allah wata rana idan mun samu dama zamu yi magana akan khul'i da rabe-raben su da yanda yake saboda ana yawan samun sabani da damuwa a cikin sa menene khul'i shine mace ta tafanci kanta a wajen mijinta ta hanyar bashi sadakinta sadaki ta dauki sadakin ta bashi ta mayar masa ce gashi wannan kai hakuri ka sauke mini in ya karba in ya yadda ya karba ko bai sake ta ba shikenan aure ya mutu ya lalace akwai sabanin malamai sun ce har abada ba za a dawo ba, amma wasu malaman sun ce idan an yi alkhul bi niyyati raja, an yi khul'in da niyyar a dawo, to ana iya dawowa. Wannan wani babi ne da in mun samu dama wata rana za mu yi karatu akan shi khul'in da sabanin malamai da rabarabai da malamai suka tattauna akai. Dan haka in kin ga dama za ki iya khul'i, ki ba shi hakuri, ki ce na muka biyayya zuwa lokaci kaza, amma gaskiya kai mun hakuri ga kaza. Akwai sabanin malamai iya sadaki za ta bayar, ko ku dai za a duba wahalar da ya a cikin aure da wasu maganganu ne masu fadi, amma dai abin da yake kai tsaye dai ta ba da sadaki. To kina da wannan zabi guda uku sai ki zabi daya, muna miki fatan Allah ya zaba miki alheri. Na'am,
Allah ya saka da alheri. Wannan suke cewa yarinya ce wai tun tana shekara 9 sai wani makocinsu ya mata fadi. So daga baya bayan shekaru sai ta samu miji ta yi aure. To amma ba a faɗa masa ba, sun ce yana da hali yanzu shekarar ta yarinya 24. Shine wai suke tambaya wai ya kamata a faɗa wa mijin dan Allah ko kuma bai kamata ba, suna jiran amsa.
Tab, ko da wasa kar su gaya masa. Duk matar da ta yi wani ta'adi ko ta yi wani ɓarna, Allah ya rufa mata asiri ba a sani ba, to ta zauna cikin sutura Ubangiji. Kar ki yadda ki bana, da kin bi maza, da kin yi wasanni, da kin je kin kwana a ɗakin maza, da kin yi kaza, an miki faɗi. Yanzu musamman wani abin tausayi kuwa, yarinya ba ta ma sani ba, ki je ki gaya masa. Kar ki yadda ki faɗa, ya isa wannan tambayar ma ka ku sake yinta, ya isa. Yawwa, kar ki yadda ki faɗa, ki shiru abinki, Allah ya rufa miki asiri, ki sha kuruminki. Babu komai, baki da komai. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya so a bayyana mummunan abu. Tunda Allah ya barke cikin sutura ki, to kar ki tona kanki sutura. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta samu ciki. So sai mijinta ya ce mata wai bai shiri haihuwa ba.
Eh?
Eh, bayan an yi auren. Sai ya siyo mata magani wai ta zubar da ciki. Sai ta kisha. Sai ya daina kula ta ɓacin ran yau daban na gobe daban. Ya daina cin abincinta, ita kuma ta ga abin ya dame ta, sai ta je ta sha wannan maganin ta zubar da ciki har da zuwa wankin ciki. Ta ce kuma kafin su yi auren ba a yarjejeniya cewa ita ba za ta haihu ba. Sai daga ƙarshe kuma, to shi ne take tambaya wai tana da laifi?
Ka, Allah ya sauke. Abu na farko dai, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hadisi ne ingantacce, ba a yin da'a ga wani wajen saba wa Allah. Wannan umarni da miji ya baki, kin dauki ciki Allah ya baku arziki da rabo, ya ce bai shirya haihuwa ba. Daman ai ba wanda ya ce a shari'a sai ya ka shirya haihuwa za ka yi ba. Haihuwa ai Allah ne yake kawo ta. Umarni ne na saban Allah, umarni ne na kuskure. Bai kamata ki masa da'a ba. Da haka kin yi kuskure da kika masa da'a, kika je kika zubar da cikin. Da bai shirya haihuwa ba, da sai je fidiye kansa, ya je asibiti a fidiye shi. Duk matar da mijinta ya dame ta baya son haihuwa, ya je a fidiye shi. Ba ana fidiye dan taure ba, sai ya je a fidiye shi. In ta ga dama ta zauna da shi hakan, ta ga dama ta ƙara gaba. Abu na biyu, ba inda a shari'a aka ce wai mutum ya ce wai bai shirya haihuwa ba. Allah ne yake baka. Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyyahum, shirin a hannun Allah yake, mu ne muke azurta ku da su. A wata ayar nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu muke azurta su ƴaƴan da ku. To meye maganar miji ya ce bai shirya haihuwa ba? Abincin ɗanka Allah ne yake baka bashi, kai kawai ɗan saƙo ne. Da haka ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Kuma injiniya magana ta gaskiya, wannan abin yana yawaita da yawa. Yanzu daga cikin maza suna sa mata suna zubar da ciki. Haramun ne zubar da ciki, haramun ne zubar da ciki. haram ne a zubar da ciki. Duk wanda baya son haihuwa ya hakura da auren mana, ba shikenan ba. Wanda baya son haihuwa ya je nemi yarinya bakarariya ko bazaura bakarariya wanda ba ta haihuwa, ka je ka wannan, ka je ka aure ta. Saboda ka ku daina yi wa mazajen ku da'a, an samu ciki ku je ku ta sheƙar da shi, Allah zai kama ku wallahi. Kuma irin wannan tunani tunani ne na ƙarancin addini da ƙarancin bibiyar malamai da sanin ya kamata. Yanzu wataƙila shi kansa babansa da ya haife shi ai bai shirya haihuwar ba, kuma wataƙila shi wajen na bakwai ne ko na takwas a gidansu, da ana sheƙar da cikin ai kai da baka zo duniya ba. Allah ya hana a yi kisan kai, wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, kar ku kashe ƴaƴanku don jin tsoron talauci, jin tsoron talauci. Ka duba yadda Qur'ani ya ce jin tsoron talauci, a wata ayar wala taqtulu auladakum min imlaq, kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci, saboda yanzu ba ka da kuɗin biyan makaranta, saboda baka da kuɗin rago, saboda baka da kuɗin kaza, baka da kuɗin asibiti, kar ka kishi ɗanka don kisan kai ne. Allah ya hura masa rai, ka zo ka sa aje a zubar da shi. Wannan kuskure ne, ki je ki ta istighfari ki tuba, kuma lallai ki sanar da iyayenki. Wani idan baya son haihuwa to mu daidaita, ki haƙura, tunda ke kina son haihuwa. Duk matar da take son ta haihu kuma ta haɗu da miji da baya son haihuwa, to tana da dama ta canja auren nan. Kina da dama don ribar ki ƴaƴan da kika haifa a gidansa, kuma wani renin hankali da wasu mazajen suke yi, sai ya hana wata matar haihuwa wata kuma ya batta. Mana ke ce ba a son haihuwarki, ana nan ya hana ki haihuwa, ya toshe ki ko ya ɗaure mahaifar sai je auri wata amarya, kuma ita kuma ta zo ta miƙe ƙafa ta yi ta zuba. Wannan zalunci ne, ba daidai ba ne, kuskure ne. Ku daina zubar da ciki, ku daina zubar da ciki maza, ku daina sa matanku suna zubar da ciki, mata ku daina zuwa kuna zubar da ciki, masu kemis da likitoci ku daina zubar da ciki, ku daina kashe ƴaƴan musulmi, ku daina yi, ba yi da kyau. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana da wanda take so da aure, sun haɗu ne a inda ta jebo ta ƙasa, sun fahimci juna sosai, to amma babanta ya ce ba za ta aure shi ba. Ya ce dalili na farko yana da mata, dalili na biyu kuma wai bai san shi ba. Sai ta ce ai ana bincike. Shi ne take tambaya wai haramun ne a auri mai mata ne, kuma ta ce tana son shi, so shi ne dai take tambaya yanzu ya yi mai shawara.
To, uzuri guda ɗaya babanki yana da shi, za a iya sauraronsa. Uzuri na biyu kenan cewa bai san shi ba. Bai kamata ki ɗauko babanki mutumin da bai san shi ba, kuma bai yi bincike a kansa ba. Amma kin yi hankali da kika ce a yi bincike, kuma daman ba sharaɗi ba ne, dole sai wanda babanki ya sani ne zai aure ki ba. Ba sharaɗi ba ne. Yawwa, ba sharaɗi ba ne. Da kenan duk uban da ƴarsa ta ɗauko masa wanda bai sani ba, to sai ya bincike, ya yi ƙoƙari ya san shi, zai iya kiransa ya tambaye shi, zai iya sa a bincika masa. To amma ki dage cewa sai kin aure shi a wannan yanayi, babanki bai san shi ba, to a yi ƙoƙari a sa uban ya san shi ɗin. Ta yaya zai san shi? Ta hanyar bincike. Magana cewa yana da mata, babu wani dalili a shari'a da ya ce wai dan mutum yana da mata ba za a aure shi ba. Ya halatta ki auri mai mata. Wani lokacin ma auren mai matan shi ne ya fi miki da ki auri maran matan. Ya danganta ga irin ɗabi'ar mutumin da yanayinsa. Don haka idan babanki hana ki auren mai mata, to babanki ba ya da hujja, sai dai ra'ayi. Ya ce ra'ayinsa ne ƴarsa ba za ta auri mai mata ba. To wannan kuma kaga ba za a hana shi ba. Ra'ayi ne, ka gane ra'ayi? Ba addini ba ne, san zuciyarsa ne. To kuma kayansa ne, ƴarsa ce, zai iya cewa ga ƙa'idarsa. amma ba magana addini bane, babanki ya ginu akan ra'ayi ne kawai cewa ba za ki aure mai mata ba, amma in dai addini ne to ya halatta miki, sai a sa a yi masa bayani baba auren mai mata bai saba addini ba, kin kada na aure mai mata ra'ayinka ne fahimtanka ne, watakila an yi masa wani abu ne wanda bai ji daɗi ba, ai mai uzuri shi ma, watakila an yi masa wani abu na rashin kyautawa yayi alƙawari yarsa ba za ta aure mai mata ba. Amma karki manta ƴar uwata, idan ma babanki ya hana kiki aure mai mata, to kuma babanki bai isa ya hana mijinki ya ƙara miki kishiya ba, ya kamata tsohonki ya san da wannan, dattijanki ya san da wannan. Duk uban da ya hana ƴarsa ta aure mai mata, wannan ra'ayinsa ne, to amma kuma fa bai isa ya hana bayan an aure ta kuma a mata kishiya ba. Duk duniya ba wani wanda zai goyi bayan shi, sai dai ma ya ji labari. Amma shawara ta ki je ku daidaita da tsohonki, ki ce masa ke kina son mai matan, ya miki addu'a da fatan alkhairi, kar ki bari ayi auren nan cikin bacin ran ubanki, sannan a kokari a sanar da shi ya gane wannan mutumin har ya baki mijin da yake so. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan suke cewa an mata aure wai har da kwanan watan suka fada 28 ga watan 6 wata bide da kwanaki, sai aka je awo a asibiti, sai aka mata ina ga scanning, aka mata an mata an dauki hoton cikin kenan, sai aka ga tana da ciki wata uku har da kwana 6. To wai hankalin shi bai kwanta ba, shi dai mijin gaskiya
yo ina zai kwanta ko
injini, to shine suke tambaya ya halatta bai su zubar da cikin.
To abuwa ne kamar haka. Na farko dai mata ku ji tsoron Allah, kuma iyaye ku ji tsoron Allah, mata ku ji tsoron Allah, ku daina zuwa kuna yin aure da cikin wasu. Iyaye ku ji tsoron Allah, ku daina zuwa kuna aurar da ƴaƴanku ba ku tabbatar da sun yi al'ada kafin su kai ku kai su gidan miji ba. Yanzu a da iyaye da kakanni da aka saba, sai an tambayi yarinya kafin a kai ta gidan mijinta ta yi al'ada, wani ma sai ta yi al'ada a gidansu an tabbatar sai a kai ta gidan miji. To yau duk iyaye sun kidime, sun rude, ba sa ma irin wannan binciken. Abu na biyu shine, ai auren naku ne ma bai yi ba gaba daya yi, balle naku zubar da ciki. Me yasa? Saboda ba aure da ciki, ba a ɗaura aure da cikin wani, ko naka ne ka je kai daduranta ka sadu da ita ba tare da hanya ta shari'a ba, dole sai ta yi istibra'i ko dole sai ta yi fiɗan nan ai. Don haka auren ne ma bai yi ba yi, ai rabuwa ne kawai, kuma a rabu kuke ma dama, babu aure da ciki. Don haka sai ki jira ki haifi cikin nan, sai a miƙa mai shi, in kin haifu lafiya sai ku dawo ku ci gaba da sabon aure. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan tambayar daga Federal Road Safety ne, ma'ana hukumar kula da kiyaye haɗarurruka, suke cewa tambayoyi biyu ne. Tambaya ta farko suke cewa bijirewa dokoki da ka'idojin hanya shine babban dalilin da ke kawo hadari akan hanyoyin Najeriya, wanda hakan kan jawo mace-mace jakkata da kuma lalata dukiya. Wani jan hankali mallan zai yi ga jama'a domin magance waita waɗannan hadarurruka akan hanyoyinmu?
To hakikanin gaskiya wannan hukuma ta Road Safety abinda suka faɗa haka ne, babu wani ja a kai. Bijirewa dokoki na tuki da dokoki na gwamnati da aka shimfiɗa akan tafiye-tafiye a hanyoyi ƙanana da manya, babban sababi ne da yake kawo haɗarurruka da asarar rayuka da dukiyoyi masu yawa. Wannan gaskiya ne. To sai mu dawo a shari'ar musulunci.
Kuma haɗa da tambaya ta
da
ayi tsareki da ke?
Eh na. Sai mu zo a shari'ar musulunci. duk inda mutum musulmi yake idan shugaban sai bashi doka dole ne ya bi dokan nan sai dai idan ya umarce shi ne ko ya bashi doka akan sabon Allah kenan anan abin da nake so in ce da musulmi duk wata doka da ma'aikata ko soja ko dan sanda ko receptive ko ma waye doka ta zaman kasa da aka yadda doka ce aka kafa ta to koda bata fito a cikin alqur'ani ba bata fito a cikin hadisi ba to dinnan Allah yayi umarni da abi shuwagabanni ya ayu alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum shuwagabannin ku bijirewa doka ta tuki kuma ya sabbaba mutuwar mutane laifi ne guda biyu na farko an kafa maka dokar da ba saban Allah bane kaki kabi kuma Allah ya ce ka bi dokar abu na biyu ka je kai asarar ran wani ko ka sabbaba asarar rayukan wani dan haka muna kira ga ƴan ƙasa mu yi kokari mu zama muna bin doka da oda a tuke-tuken mu da ainihin wato mu'amalolin mu da hanyoyi yanzu muna magana ne akan mu'amalar hanya wallahi gaskiya ne malam zaka ga mutane ba su fiye bin doka ba yanzu ina da misalai da yawa da zan yi supporting wannan abin da ƴan wannan suke faɗa yanzu duk wanda yake tafiyar dare a ƙasar nan yana cikin hadari na farko dai akwai hadarin ita kanta hanya wanda kuma wannan laifin gwamnati ne ita ma Allah ya ba su ikon gyarawa na biyu kuma duk mutumin da yake tafiya da daddare a ƙasar nan yana cikin hadari ta yanda yanzu mutane sun saba wa doka ta tuki fitilun motar su ba shine fitila ba zuwa ake a constructing wasu fitilu daban masu bala'in haske masu dogon zango masu dauke ido kuma na sani cewa a doka ta road safety haramun ne saka waɗannan fitilu mutum yana tuki da shi saboda yana dauke idan abokin mu'amalar sa a wajen tuki malam mutum zai zo ya sako fitila a ƙasa fitila a sama idan ka taho ba za ka ga gaban ka ba zaka iya zuwa ka tinkare shi ka kuyi karo kaga wannan bijirar doka ce musamman ƴan trailer waɗannan kam suna buƙatar karatu na musamman masu trailer irin wutace da suke sanyawa wanda suke ɗauke idan ƙananan motoci mutum bai farga ba sai dai ya ji shi ya shiga cikin trailer kawai ko ya ji ya fada rami ka kauce ka je ka fada rami ka mutu ka kashe kanka ka kashe wasu to kaga wannan sabawa doka ne kuma na sani Bature a mota da yayi ta sai yayi pull the dim me pull the dim idan ba kowa a gaban ka sai kai pull ka bude hasken mota gaba daya idan wani yazo za ku yi clear da shi sai kai dim sai ka rage saboda ka bashi dama shi ma ya ga gaban sa amma yau da yawa duk wanda yake tuki da mota anan ko karamar mota ko babban mota wallahi yana cikin hadari amma wannan abun aje a tambayi masana kuma a tambayi masu safiyar dare da haka sai dai ka nemi sulhu akwai wanda fa in ya taho fa wallahi sai dai ka tsaya sai ya wuce wannan saba wa doka ne da ubatakin da mutane suke yi da kuma ma shi kansa ma jami'in tsaron ma in yazo ba a tsayawa ma daga cikin kasashen da aka rena jami'an tsaro a hanya akwai Najeriya dan Najeriya zai gama duk shakiyancin da zai yi na rashin mutunta doka a hanya amma yana tsallakawa yana shiga Niger jami'in tsaron hanyar yana zaune ma a rumfarsa ta kara ya dora kafarsa ɗaya bayan ɗaya haka wallahi haka zaka sauka ko waye kai ka sauka ka taka ka je ka same shi ka kai mai takardu ya duba yazo ya duba motarka amma banda a Najeriya igiya kawai suke shimfidawa igiya ba kai suka tsallaka ba sai ka kwana ka kwana kana jiran wannan igiyar wallahi in ba a daga maka ba ka is ka yadda ka tsallaka ta wallahi za ka yi hukunci kowa ya sani ga nan kasar Niger kasa ce take kusa da mu wallahi hadurrukan da ake yi a Nigeria wallahi ba a yin su a Niger me sirrin suna bin dokan toki me yasa ake ta mutuwa mu a nan kasar ba abin dokan toki dokoki da yawa ko a cikin gari ba abi mutum yazo overtaking bai san traffickator ba ba daidai bane wannan kuskure ne ina fatan mutane za su yi kokari su kiyaye ku sani cewa bin doka da aka shimfida mana mu bi ba sai an ja maka aya ko an ja maka hadisi ba maslaha ta zamantakewan al'umma da za a tsare rayukan mutane da mutuncin su dole ne mutum musulmi ya bi kuma idan bai bi ba ya tsallake wannan doka din kar ya tsammani yayi wani abin bajinta ne har ma yazo ya sabbaba mutuwar wani ko halakar da wani wallahi sai Allah ya tambaye mutum dan haka muna fata ƴan Najeriya su kokari su kiyaye dokoki na hanya dan mu tsiratar da mutuncin rayukan mu da kuma ainihin arzikin mu da ababen hawa mu gabaki daya na'am
Allah ya saka da alkhairi tambayar ta gaba suke cewa mugun gudu da overload da kuma rashin kulawa da lafiyar mota na daga cikin dabi'un da direbobi ke yi wanda ke jawo hadari musamman a arewacin Najeriya wani kira mallan zai yi ta fuskar tanadin da addinin musulunci ga direbobi fasinjoji da kuma masu dukiya ma'ana vehicle owners game da waɗannan dabi'u
to shi addinin musulunci addini ne mai tsari addinin musulunci addini ne da yafi kowane addini sani ya kamata na farko dai Allah tabaaraka ta'ala ya gaya mana wala tuqu bi aydikum ila talukati wasinu inna Allah yuhibbul muslimin sannan Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima manzo Allah ma ya faɗa a cikin hadisi kar ku kashe kawo kanku duk wanda ya kashe wani bi ghairi nafsin ba tare da wancan ya kashe wani ba fa ka annama qatala an-nasa jami'a Allah ya hana ya dabarna a bayan kasa yanzu misalin guje-guje a hanya kowa ya san mugun gudu dalili ne na hadari ko ka kashe kanka ko ka kashe wasu ko kai sababin mutuwar wasu musamman a Najeriya da muke da hanyoyi marasa kyau mutum fa bai san hanya ba zai kurewa mota gudu sai ya zo shankwana ya tarar da ramuka rijiyoyi ba mu da hanyoyi masu kyau a kasar nan ai kwata-kwata batun ma gudu da mota a kasar nan ai bata mata so ba sannan kuma ka hada da tambayar da aka yi ta farko kasar da ba abun dokar tuki shine zaka zo kana uban gudu kana cikin gudu wani zai maka ubatakin ya shigo maka ba za ka iya irga adadin mutum nawa ne suka mutu mutuwar kasko mota ta hadu da mota in ka san yadda ka san mala'iku suka rugurguje su haka zagan su wallahi sun zama pieces saboda mugun gudu da overload wannan overload kam Allah ya sauke ka san akwai motar da kayan ne kai zaka rinka gani ma ba za ma ka ga motar ba dama da hagun da sama da kasa an dora mata kaya wani wurin ma zaka je kai takarda ce zaka yanka kawai in ka bada 1000 duk lodin da zaka in zaka iya tabo sama ya halatta kuma abin tausayi shine wata hukuma ne daga cikin hukumomi da take kula da harkar motocin take bada wannan dama in dai ka yanki wannan takarda ta 1000 a yini daya to idan zaka yi lodi ya tabo sama to ba wanda zai ma magana kawai ka ba gwamnati ita kudin ta wannan wace ran al'umma ce yayi wannan lodin ko ba komai ba a tausaya motar ba ai a tausaya ransa shi ko ba komai a zai iya cutar da wasu a hanya to wannan duka dabi'un mu ne yin lodi da ya wuce hankali ko kaga mota mallan wani kan wani direba fa ka san yanzu direba a gefen kofa direba a gefen kofa fa zai makale wani saboda bala'in neman kudi saboda ba doka saboda yana gadara in hadu da road safety zai bashi naira 50 ko ya hadu da soje ko dan sanda daman soje dan sanda ma ba lalle mai magana ba gefen fa direba fa kuma a kujerar direba sai a sa mutum uku ba ko mutum biyu wallahi akwai motar da ido na na gani na kasa gane ma waye direba haka ake a babura a daidai sau haka ake a motoci haka ake overload din akwai na mutane akwai na kaya mota ba ta da taya mai kyau a loda mata kayan da yafi karfinta kuma a zuba mata mutane su ko mutanen basu damu ba su je su kashe kansu kana gani ba taya mai kyau a loda mata kaya ka shiga ciki wai kana cewa wai Allah ya kiyaye kai ma maka so Allah ya kiyaye in bai haka dabbobi overload na dabbobi wanda wallahi ina kira ga hukuma ya kamata ta ni ban san injiniya wace hukuma ce mai kula da haƙin dabbobi kam ko mu ba mu da ita ne a Najeriya kai Najeriya ba a kula da haƙin dabba mallan ka san yanzu ka san saniya ka san bujimi ana iya tukuikuye bujimi a kasan nan a dora shi akan golf golf ake cewa ko
eh
golf ko
golf
irin wannan motar tasi ko a saka guda biyu in yan maruka ne ko uku ko hudu bujimi za a daure shi ya dauro tamau dan bala'i a dora shi a saman kaga ba ture bai yi nan saman motan dan a dora masa kaya ba wanda a kasashen da aka ci gaba duk motar da ba a mata kariya ba to ba a dora mata kaya kuma shi ma sai an dauki permit amma banda Najeriya awaki ko Allah ya ji kansu mutum ya cika motar sa golf din sa ya cike ta da mutane a ciki saman kuma gaba ɗaya a zuba awaki a dan daure kaji ko Allah ya ji kansu da rai kaza kaza ana iya sa kaza iska tana bugata kaji bila adadin a jikin boot a saman boot akwai wanda na gani a kan bonnet din sai da loda ga zafin bonnet din saboda tsabar rashin tausayi kwanan nan nayi tafiya na gani mutum ne yaje a irin wannan gob din fa ya lodo awaki gaba ɗaya cika ta akan motar kuma ga ruwa kasa akuya ba ta son ruwan sama ana ruwan sama awakin nan suna me me me
da sarki
akwai wanda na gani tsabar overload din saniyar igiya yasa ya daure cikin ta ya daure kafafuwanta a tsurar kangarwan karfan motan ya dora ta a sama abokin tafiya yake cewa mallan ka lura fa ba ma bujimi ɗaya bane bujimi wajen guda uku ne yana ta gudu yana fadawa rami wannan din halin mu ne na ƴan Najeriya kuma dukkan wannan ya saba shari'ar musulunci kar ku yi overload dan kar ku halakar da kanku Allah ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawo kanku inna Allah kana bikum rahima kuma kowa ya sani overload yana kashe mutane sannan kuma ku daina guje-guje ku daina mummuna overtaking ku daina tafiya da motocin ku babu wuta mutum ya rinka tafiya da mota ba wuta kaga mota babban mota fitilar ta daya ku daina tafiya da motocin ku ba danja 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 kana zabga gudu da daddare wallahi tallahi mallan sai dai kaga duhu a gaban kana zuwa sai ga trailer ce ko danja dai babu ko kaje kaga a kori kore ce babu danja gaba ɗaya ya fafface danjojin ma gaba ɗaya ku daina yi saboda zai sabbaba kisan kai da asarar rayuka da dukiyoyi ku daina aran hannu kuna gudu kuna aran hannu mutum kawai ya saki jikinsa yana zabga gudu akan hannun da ba nasa ba ya kauce rami wani kuma ya shawo ya taho shi mai hannun ka gigi tashi ka kauce kauce kuma ku je ku yi haduwar kasko ku mutu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima dan haka muna kira ga ƴan Najeriya su bada cikakken hadin kai ga hukumomi da suke kulawa da ainihin wato dokokin tuki da kuma ainihin kula da rayukan mutane da su kansu lafiyar motoci. Kaga mota ta zo an mata loading petrol, jarkokin petrol ba kai malam mutanen ma akwai karancin tunani a shake mota da petrol kuma a zo a zuba mutane a ciki kuma overload a daga boot in ta da kirami jarkar ta fashe mota ta kama da wuta. Ni fa iya bincike na da na sani daga cikin kasashen da ake asarar rayukan dan adam a hanya akwai Najeriya, kusan Afirka mu ne a gaba. Inda za a baku statistic lissafin dan adam din da ake asara a Najeriya a hanya kawai, wallahi tallahi ba lalle wata kila na asibiti yafi su yawa ba, saboda tsabar rashin bin doka da oda akan tukin mu da kuma sabawa kaidoji wanda duk duniya ta yadda da wannan amma ba mu kulawa. Haka wajibi ne hukumomi, direbobin cikin gari, masu mashina, masu adide sahu din nan, keke napep, a duk inda suke su ma a kafa musu doka, su daina bin hanya da ba ta su ba, su daina tuki na ganganci. Ko mutum ya zo akan mashin yana tuki a mashin ya sa earpiece, me suna wani abin da ake sa kunne, abun kunne earpiece, kuma yana tuka mashin yana tsakiyar hanya ana ta hon baya je yana jin kida kawai yana rawa, wannan sabawa doka ne. Ko dan adai da sahu ya je ciko ta da mata da kananan yara wani kan wani fa, kuma yazo tsakiyar hanya ga trailer kuma ta zo ba ta da cikakken birki, a taka shi a kashe shi a kashe sauran mutane. Wannan karatu ne ya kamata lecture ya musamman ya kamata a yi akan bin doka da oda akan hanyoyin mu da tukin mu. Allah ba mu ikon gyarawa, Allah ya ce muke mu,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa sun samu matsala, suna samun matsala da mai gidanta akan ɗansa wanda bata iske mahaifiyarsa ba, duk abinda za ta yi wa ƴaƴanta haka take masa, to amma shi kuma uban baya gani sai ya dinga mata faɗa a gaban yaran, yana nuna yana cewa ai ba ita ce ta haife shi ba, ta ce ta so ta ba wa yaron tarbiya, ita take masa komai, amma duk abinda ta yi sai ya ce kuskure ne, ai wai ta tsani yaron ma ta yake cewa shine take neman shawara,
shine yake kan kuskure, kuma shine ya nuna bambanci a gida. Shawara ta ki cigaba da ya abinda zaki iya na kyautata wannan yaro, kuma ke karki nuna masa cewa ba ke ki haife shi ba, ki dan Allah ba dan uban ba, amma ki kokari ki hana shi ya daina miki fada gaban yaro, hakkinki ne shi kuma wannan, ki kira shi gefe ki ce mai gida za ka mun fada, don Allah ka rinka mini a gefe, ko in yazo yana miki fadan yaron yana nan ki ce tashi ka tafi kai ki sallami yaron, ko kuma ke ki bar wurin ki shiga daki ya biyo ki daki ya miki fada. Ki hakuri, zaman aure sai hakuri, yana tattare da larurori, ke kuma ki dauka larurar ki kenan da Allah ya jarrabe ki, ga yadda mai gidanki yake miki akan dan wata da kike kula da shi, in kin sa niyya mai kyau Allah zai baki lada, kuma Allah zai biya miki bukatarki insha Allah ta'ala, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa bai dalilin rashin kulawan mijinta ta je ta aikata zina, amma yanzu ta yi nadama tana ta istighfari da nafiloli dan neman yafiyar ubangiji, amma ta kasa fadawa mijin abinda ta aikata, amma dai ta roki gafararsa, ta ce ya yafe mata, irin ta ce ya yafe mata, kuma ya ce ya yafe mata saboda ta ce idan ta fada masa auren su zai samu matsala. So shine take tambaya me matsayinta, kuma
matsayinki kina mace musulma mai sabon Allah da kika istighfari, muna fatan Allah zai yafe miki. Kuma da abu na biyu, karki yadda ki gaya masa, mata ku rinka tunani, mata ku rinka lissafi, ku rinka tambaya, tunda kuna da malamai kuna bibiyan su, ku rinka tambaya, kar ku hukunci da kafa, karki kashe aurenki, karki gaya masa kin yi laifi, kin sabawa Allah, kin tuba, shikenan. La yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Kudin haza wassalam, bakin ki alaikum, kin yi wa Allah laifi, kin tuba, kuma ma kin yi kokari, ma kin ce ya yafe miki, kin ci amanar aure, shikenan ya yafe, ba sai kin yi tafasil ba, ba sai kin faffasa ba, karki gaya masa, karki gaya masa. Kuma dan gaba duk matar da ta je ta yi wani abu na ta'adi na barna irin wannan da zai iya bayuwa ya kashe mata aure in mai gidan ya ji labari ko ya cire amincin sa gare ta, to tunda bai sani ba, Allah ya rufa miki asiri sai ki shiru. Yaya mutum Allah ya rufa mai asiri zai tona kansa asiri? Ba daidai bane wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kaninta ne ya bata kuɗi ta hada masa lefe zai ƙara aure. So wai sai ta dauka a cikin kuɗin sai ta saiwa uwar gidansa a tamfa da kayan kwalliya saboda ta gabata da su kuma bai mata ba. Shine take tambaya tana da laifi?
Tana da laifi. Ya zaki dauki kuɗin wani ke tasarrufi da shi ba da izinin sa ba. Kina da laifi kin yi kuskure. Ki je ki biya wannan kuɗi ko ki masa bayani. Da ya sodi kenan. Ba wanda ya saki. Wannan kinyewan uwar gidansa wani laifi ne tsakaninsa da shi da ita da Allah. Amma ya baki kuɗi ya aminta da ke, ki je ki dauki kuɗin sa, ki je ki mai tasarrufi. Ba daidai bane, kuskure ne, karki sake taba kuɗin wani ba da izinin sa ba. Wallahi alam.
Allah ya saka da alkinon. Take cewa menene hukuncin wai saukar Qur'ani da ake yi a gida idan an gama sai a yanka akuya a yi sadaka da naman ko kuma a yi dai sadaka da wani abu bayan an yi sauka?
Shi irin wannan abuwa da mutane suke yi bid'a ne, ba abu ne da shari'a ta zo shi ba, baya cikin aikin salafus salih magabata na ƙwarai. Me yasa ya zama bid'a? Wato ana yinsa da sunan addini ne, kuma shi addini ba a yin abu sai da dalili da shari'a ta ce a yi. Na'am, karatun Qur'ani abu ne mai kyau, sannan yin sadaka ma abu ne mai kyau, amma ware masa lokaci na musamman ko a zo a gida a karanta a yi ta yanke-yanke, bokaye su sa a yi ta yanka, wannan baya daga cikin abinda salafus salih suka karantar da mu. Amma mutum ya halatta karatun Qur'ani a gidansa, ya sauka Qur'ani a gidansa a bisa iyayen da ya ga dama, ko shi kaɗai ko shi da ‘ya’yansa, ya tawassuli da sauka Qur'anin nan ya yi. Ita sadaka mai zaman kanta ce, mutum zai iya yin sadaka Allah Ubangiji ya biya masa wata buƙatarsa. Amma wannan a yi sauka a yi yanke-yanke ɗin nan baya cikin abin da magabatanmu suka karantar da mu, baya cikin abin da aka samu cikin wato aikin sahabbai da tabi'ai, kuma a yi taka tsantsan da shi, a nemi abin da shari'a ta ce a yi sai a yi. Allah ya mana afuwa ya ba mu dacewa.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mai gidansa ba kowace shekara yake fitar da zakatul fitr ba, kuma ta ce da taliya ko makaroni yake yi. Shine take tambaya babu laifi, ta ce amma baya fashin layya.
To shi dai zakatul fitr dole ne ga wanda yake da hali yake da iko. Malamai sun yi sabani me ya kamata a yi abincin da mutane suke ci. Kyanta ya yi da hatsi ko shinkafa ko masara ko dawa, amma idan ya yi da taliya ko makaroni to sai fa ya kiyasta adadin wannan mudin. Idan zai yi taliya to lalle ne sai ya yi kiyasin shin taliyan nan da ya yi ta kai mudin shinkafa, ta kai mudin masara. Haka idan ya yi da makaroni dole sai ya kiyasta. In ko ba haka ba to ya saba wa ka'idar fidda ainihin wato ita sadaqatul fitri. Kamar yadda akwai hadisai ingantattu da suka yi magana akan kulawa da cire sadaqatul fitri, kuma a cire ma abincin ba ma a cire kuɗi ba, don wasu sun yi kokari su canja kuma shari'a ta hana a canja din. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa bai ya halatta a yanka kaza a dafa ta da itan malmo wai ko sassaƙen ɓaure wai a ci a matsayin maganin mata suna so su ji halaccin wannan abin a musulunci.
Bokanci ne kawai, ba wani maganin mata, bokaye ne suke ta baku kuna ta halaka. Kwanan nan na ji labarin akwai wani abu na wata mata kiran ta tambaya na wai wai ai wai kaza ce ta mallaka, kazar mallaka wai haka sunanta, wai kazar mallaka ta mallakan miji a dafa ta da kaza. Duk bokanci ne, ku daina yi, bai halatta ba, haramun ne. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta yana da hali sosai amma baya musu sutura sai shekara-shekara ita da yaran. Ta ce yana mata kala ɗaya, su kuma yaran kala biyu, shi kuma ya yi wa kanshi kala biyar. Ta ce amma yana ajiye kuɗi. Ta ce wani abin ma baya ba da kuɗi kamar kayan cefa ne da takalmi, hakan an tambaye shi wai sai ya rikice. amma yayi yana ajiye
kamar ya rikice
haka tace ya rikice ko ya fara fada ni ina ga
na'am
so amma tace yana ajiye kudi yace idan wani amfanin ya tashi a dauka a ciki wani lokacin a ciki takan dauka ta siyo sutura ko wani abu da ya shafi ta da yaranta to shine so shine take tambaya hakan in tayi babu laifi
abu na farko shine mai gidanki yana yin dinkin sallah kin ce yana yin daya
kala daya shekara a shekara duka
to ai shikenan tunda dai yayi ai ya sauke nauyi daidai gurgudu kai ka san karfin sa ka san halin sa baka san halin sa ba baka da wani abin da zaka iya fada illa kawai yayi dinkin sallah sau daya watakila iya karfin sa kenan yayi wa yara sau biyu yayi wa yara kwaya biyu shi kuma ya nuna son kai yayi wa nasa biyar ko ba ka bane yayi wa kansa biyar yanzu zamu dauka iya abin da yayi niyya zai iya kenan tunda shari'a bata kayyade iya adadin kaya nawa zaka yi wa matarka ko nawa zaka yi wa yayanka ba abu ne dai na kyautatawa ko ba ka bane to kenan yayi to anan gurin bai halatta ki dauki kudin sa ba ki je ki dade dinki tunda ai yayi miki in an tambaye zai ce yayi ko koto akai ce zai ce yayi yayi sau daya dan haka mun kuma ba mu san wadatar sa ba ba mu san rashin sa ba dan haka bai halatta ba ki dauki kudin sa ki dinki saboda ya miki dinki kuma yayi wa yayanki dinki bai halatta ki dauki kudin sa ba amma abu na biyu maganar kudin cefane da abincin da za a ci matukar bai bada kudin cefane ba kuma bai bada kudin abinci ba kuma yana da hali to ba za ku zauna don yawa ba shi kuma nan ya halatta ki dauki ko ki dauki kudin cefanen iya daidai gurgudu da kudin abincin iya daidai gurgudu wanda zai isa ki amfani da shi wannan babu laifi kamar yadda matar Abu Sufyan ta kawo ƙara Abu Sufyan gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace shi mutun ne rajulun shahi la yutini ma yakfini wa yakfi baniya baya bani abin da zai ishe ni ishe yana zan iya dauka cikin dukiyarsa bil ma'ruf annabi ya bata dama za ta iya dauka dan haka in har baya bada kudin shafani baya bada kudin larurori na gida to za a iya dauka ya amfani da kudin sa in an sanar da shi an kyauta amma ba a sanar da shi ba dai aikin sa ne aka rage masa amma wancan dinkin sallah da du'a ki karawa kanki suturu wannan bai halatta ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta ne wai yake zargin ba ta son yaran sa tace kuma bata taba cutar da su ba tana tsawatar musu ne kawai shine suke ganin ta dame su har ya kai idan iyayen su suka fita suka dawo za su tambaye su abinda tace tace duk abinda suka ce ta fada ana sai a yadda shine take so mallamin ba ta shawara
shawara anan duk matar da take da miji mai wato menene ake cewa kankamo ne ko kankan da yara ka san akwai wanda ba a taba musu yayan su
gaskiya
in kin san mijinki yana da irin shegen san yaya din nan da wuce kaida to kita ka tsantsan da taba musu yaran sa baya so zuba musu ido kurun da man zaman aure ne kawo ki ai tunda baya so a taba musu yaya karki taba musu yaya wallan tana ji su zage ki ko su ci mutuncin ki in suka yi wani abu ba daidai ba zai magana ki ce a'a ai baka so a taba yayanka kuma baka so ai musu kaza dan haka zan sauke nauyi na shari'a wannan daman kyautatawa ce tunda kuma zai iya kawo mana matsala tsakanin aure na da kai barin sake kula yayanka ba in kika yi haka baki laifi ba dan auren ki ya zauna lafiya kada ki je ki taba masa yaya ya zo ya sallame ki kuma auren ya mutu wallahi wala
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa menene hukuncin sallah ba safa ga ƴa mace wai
ya halatta in ta rufe jikin nata dan mun me yasa aka ce a sa safan ai dan ta rufe ne to sai ta saka zani ya lullube shi kenan ba laifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa shekarar ta 22 tace kusan shekara 7 tana fama da sha'awa mai karfi tace kuma ba za ta iya azumi ba saboda tana da ulcer kuma saurayin nata da take tare da shi mahaifiyarta ta ce ba zai yi aure yanzu ba tace ta rasa yadda za ta yi tana cikin damuwa sosai tana tsoron fadawa halaka tunani ya mata yawa yanzu haka ta je asibiti ma an ce tana da hawan jini shine take son mallam ya ba ta shawara da kuma addu'a Allah ya bata mijin aure na gari domin ta samu tai aure.
To wannan hali da kika shiga ke kika jefa kanki. Ke kika jefa kanki da jarabar ki da makale matanki. Kin zo kina son wani. Iyayensa sun hana shi aure. Ko ya ce ba yanzu zai ba. To me zaki makale masa? Sai ki nemi wani addan hawan jini shi kadai ne autan maza. Ki rabu da shi. Wani ina son ka iyayenka sun ce ba yanzu zaka yi aure ba damuwa. Zan nemi wani. Kurin ki je ki nemi wani. Maganan ma hawan jini. Maganan wai kin rasa yadda zaki kin shiga uku ke kika jawo wa kanki. Abu da yawa. Ga sunan da yawa maza masha Allah. Ai karki yadda ki makale wa namiji. Ina ba ku shawara mata. Karki yadda ki makale wa wani namiji ki ce dole sai shi. In ya shirya zai aure bismillah. Be shirya ba. Ya baki wuri ki nemi wani. Ki blokin layin sa. Ki daina mu'amala da shi shine shawara ta dake. Tunda ba yanzu zai ba. Ke kuma kina da sha'awa. Ta wuce ta normal mutane. Babban abin da yake kanki yanzu shine ki kokari ki samu wanda za ku dan daidaita ki je ki aure. Kar ki je ki halaka. Wallahu alam muna miki addu'a Allah ya baki miji na kwarai. Da zai aure ki. Allah ya taimaka. Injiniya sai a kula da lambar ta. Ko cikin yan uwa wani yaji yana da bukata kaga sai a hada su
insha Allah
a taimaka mata daga halin da take ciki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ko yake cewa ina son a yi masa bayani akan hada salloli da ake idan mutum zai yi tafiya ko yana kan hanya saboda yaji malamai suna cewa suna magana akan hadarin yin sallah lokacin ta bai shiga ba wani lokacin tace zaka ga mutum yayi bako yakan yi kwanaki kamar biyar a gidan sai kaga yana hada sallah so shine take
asali abu na farko dai shine duk mutumin da yake matafi yana kan tafiya fi asna'is sayri to yana dama ya hada sallah ko azza da asar ko magriba da isha ba a hada magriba da asar kamar yadda ba a hada asuba da azhar wannan ɗan uwan junan ake hadawa azhar da asar ko magriba isha na ɗaya kenan abu na biyu idan mutum yana cikin tafiya yana da dama ya ta hada sallah ko kwana nawa zai yana cikin tafiya abu na uku maganganun suna da yawa ne amma zan takaice su akwai malaman da suke ganin indai mutum sunansa matafi indai me sunansa matafi to indai matafi ne yana dama ya kasaru yana dama ya hada sallah kina yanzu mutumin da ya tafi China ko ya tafi Dubai ko ya tafi America zai sati biyu zai sati kaza ai kaga matafi ne yana kan hanya to wasu sun ba da dama yana iya hade sallar sa in zai yi azhar da asar ya hade mana ya jawo la'asar lokacin azhar ko ya kai azhar lokacin la'asar ko ya jawo magriba ya tura ta taje isha'i ko ya jawo isha'i ayi ta a lokacin wannan koda ko ba yana cikin tafiya din
ba kan hanya yake
ba kan hanya yake ba to waɗanda suke kai tsaye to shine sai in kana kan hanya akwai waɗanda suka ce a'a ba a hada sallah sai in ana kan mana ana cikin tafiya an fahimci wannan to ba mamaki waɗancan da ta ga suna hada sallah suna zaune a gida din sun isa garin da za su je to sun dauki wancan fatawan ne na halaccin tunda dai su matafiya ne kuma ba zama suka zo dindindin ba za su yi hada azhar da asar shi suke hukunci da wannan fatawa wanda kuma yake yanzu akwai tafiya da aka yi da wasu malamai malamai ne duka inda ido na na gani da aka zo an zo ana kokarin a hada sallah an zauna a hotel an zo za a hada sallah wanda suke da ra'ayin sun goyi bayan fatawar hada sallah koda ba a cikin tafiya ba ne ba a halin tafiya ba sai suka hada sallar su wasu kuma da basu yadda a hada sallah in ba a halin tafiya ba da aka zo aka yi azhar sai suka tafi la'asar ta zo sai suka yi sun yi kasar amma ba sa dai ba in Allah ya sa da mun samu dama za mu yi karatu akan wannan mu kawo hujjojin wadancan da mazhabobin da kuma dalilai ka tunatar da ni wani lokacin ba yanzu ba saboda kar ya cinye mana lokaci amma dai a dunkule duka akwai ra'ayuka ne na malamai da suka fada wallahu ta'ala alam na'am
Allah ya saka da alkironin take cewa mahaifinta ya amince ta ci gaba da karatu amma yayarsa ta kira ta tace mata bata amince ba ba karatu ne a gaban ta ba ta samu miji ta aure to shine tace ita kuma tana son ta ci gaba da karatu komai lokaci ne shine take tambaya ya kamata ta je ta ƙara jin ra'ayin ta ji ta bakin mahaifinta ko kuma dai kawai
tunda babanki ya baki dama kuma ai ba wani zancen wani
yes
babanta ya bata dama amma yayar babansa ta hana to tunda babanta yana raye bai mutu ba yace ta je ta je ta karatunta
ai mamijin bai fito ba
ai babu mamijin ai ai alamu yana nuna ba mamijin shi kuma na kaga tunani ne irin nata na dattijuwa mace tana ganin in ta shiga bokon ba za ta yi auren ba sai ce ta zama da ki zo ki zauna a gida babu mijin ai wanda ki shiga makaranta ki in Allah ya kawo mijin aje ai auren dan haka ki je ki tafi makaranta ki karatun ki kare mutuncin ki in Allah ya kawo mijin ai auren in bai kawo ba ma har sai da aka gama kin ga shikenan kin gama karatun ki sai kuma a jira miji ya zo amma a hana ki je ki karatun kuma mijin bai zo ba wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su hudu ne a wajen mijin su bi gidansu daya amma tace su raguwar biyin kowace gidanta daban tace sai ya dinga zuwa gidanta dan neman biyan bukatar sa tace kusan kullun sai ya zo tace ita kuma tana gajiya in tace masa ya je wajen sauran matan sai ya ce ba zai je ba shine take tambaya idan ta hana shi tayi laifi
bace laifi ba bace laifi ba dan ya saba kaida ta rabon kwanan tunda ya zama kullun kaga ya zama akwai zalunci a ciki yawa bace laifi ba amma ta bi a hankali ta nuna masa shari'a ko ta kira wani malami a waya ya masa bayani cewa abin da yake ba daidai bane wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa menene hukuncin wanda ya sa matarsa ta yi amfani da hannunta wajen biya masa bukata yace sai da ta haihu ba zai yi sai alaka da ita ba
ba laifi
ko haila
ba laifi tunda ba wani abu na haram ya aikata ba kuma baya cikin inda aka haramtawa namiji ya kusanci mace wasanni ne kawai da sasannin jikin dan adam kuma dan adam yana iya wasanni da sasannin jikin matarsa gurare daban-daban da zai samu biyan bukata wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi take cewa sai ta dinga jin kamar tana da hasada idan abun alkhairi ya samu wani sai ta ji gaban ta ya fadi a lokacin da labarin ya same ta tace daga nan kuma ba za ta ƙara jin wani abu ba shine sake su ta ji wannan hasada ne da ita ko kuma menene
gaskiya akwai alamar hasada sai ta dage da addu'a da karatun alqur'ani da kuma yawan ta karanta falaki da nasi za a ce duk lokacin da mutum wani alheri ya same shi gaban kai fadi ka ji baka so akwai shedan a cikin wannan abu sai ki dage da addu'a Allah ya yi miki amma kin abin da kike da kike ji baki san haka ta faru alama ce na imani wallahi alam
Allah ya saka da alkai wannan take cewa mijinta mutumin kirki ne kuma yana kokari akan su amma sakamakon tuka babban mota da yake yana kwanaki bai zo gida ba ita kuma ta kasance me tace tana da karfin sha'awa idan ta masa magana sai ce tayi hakuri tace duka auren bai fi shekara daya ba sai tace wai wani sai ya kawo mata ziyara har ya kwana a gidan wani wanda dai ba muharramin ta ba kamar wai ko aboki ne ko menene wai har suka je suka
abokin wa abokin ta ko abokin mijin
abokin ta
kai
shine wai suka yi ta wasanni dai tace amma bai kusance ta ba shine tace abin ya dame ta bayan haka shine tace tambaya wai ya matsayin auren ta
Allah sauki auren ki yana nan kin saba wa Allah kin yi zanubi sai ki je ki tuba kuma kin ci amanar aure kin ci amanar mijin kin zalunce shi abu na biyu shine yanzu ita bata san ba direban trailer bane ta aure shi kin fa san direba ne daman duk matar direba sai ta hakuri. Matar direba dole matar direba ta hakuri. Ya zai sa kansa mota tana iya bace mai ya sati biyu matar direba. Gosulo a hanyar Lagos yana iya sati guda yana Gosulo matar direba. Ana iya zuwa ma a kama shi yayin wani hadari matar direba. Ai ta san cewa mijinta direba ne. Ta je ta aure shi saboda shakiyanci irin na matan zamani. Wai ka ji wai wani ya kawo mata ziyara. Wani wa? Wai abokinta. Daman abokinki kina da wani aboki bayan mijinki da zai zo ya shigo miki gida? Daman ana haka? Wallahi baki kyauta ba. Kuma baki da kirki halinki bai da kyau. Kin saba wa Allah. Kin ci amanar aure. Sai ki je ki ta hakuri tunda kika je kika taro wannan match din. Sai ki je ki ba kanki hakuri, ki je ki nemi manyan mata su ga miki ya zaki ki rage kanki sha'awa. Allah ya sauke. Kin zalunci wato mai gidanki kuma kin ci amanar sa. Kuma kar ki sake barin wani ya shigo miki gida ba da izinin mai gidanki. Kin saba hadisin Annabi. Manzo Allah ya ce kada wata ta bar wani ya shigo gidan mai gidanta in ba da izinin shi ba. Har ki je wai kwana fa suka yi wai ziyara. Allah ya sauke.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa masallacin su yana bakin hanya, idan mutane suna gucewa mutun yakan iya ganin su. Shin zai iya rufe idanunsa yayin da yake sallah a matsayin sa na limami saboda shagaltuwa?
Ban gane ba.
Masallacin su a bakin hanya yake kuma mutane suna yawan wucewa haka. To kuma shine liman shine yake tambaya zai iya rufe idansa in yana limancin saboda kai ya shagaltu an ka su dauke mai
ya halatta. Mun yi wannan karatu a Zadul Mustaq ne karatun mu na fiqh. Malamai sun ce duk wanda ya ga abin da zai iya daukan hankalin sa a sallah ba a so a rufe ido a sallah, makruhi ne rufe ido a sallah. Amma in yaga abin da zai iya taba masa ladan sallar sa ko ya taba mai kushi ya halatta ya rufe idan.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita budurwa ce tana da saurayi ya nuna yana son ta, idan ya nuna yana son ta sai ta ji ya fita aranta.
Na'am.
Sai ta kuma bata san menene, sai daga baya sai ta gano kuma bata san menene yake sa ta wannan abin ba, sai daga baya take dawo hayyacinta.
Tana da matsalar masul jinni ne a tattare da ita, shafan aljanu yawanci su suke jawo irin wannan ɗabi'ar. Kaga mace duk wanda yazo sai ta kore shi, ko duk wanda yazo sai ta ki shi, ko idan mutum yazo sai gabanta ya fadi, ko in yazo sai ta ji ba ta son sa. Duk wannan alama ne na cewa akwai shaidanu da aljanu a jikinta. Ta yi kokari ta nemi malamai da sunna da suka san adoyi na ruqiyya a je ai mata da kuma magunguna da za ta je cin mu'amala da su, amma ba ta da lafiya. Na'am.
Ala karanta wannan tambayar?
Karanta ta me muji?
Wannan yake cewa bai ana magana akan rahama Allah subhanahu wata'ala, sai wani yake kawo magana game da hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake magana Annabi yake cewa ana tara halittar ɗayan ku cikin mahaifiyarsa kwana 40 har dai aka zo kan inda za a umarci dan Adam da kalmomi guda hudu a ƙarshe, inda ake mutum zai aiki irin na ƴan wuta. Sai ya kusa shiga sai littafi ya rigaya a gare shi, sai ya aiki irin na ƴan aljanna, sai ya shige ta da maganar yana aiki irin na ƴan aljanna. Sai ya kusa shiga sai littafi ya rigaya a gare shi sai ya aiki irin na ƴan wuta. Sai yake cewa ai ba zai yi a cikin adalcin Allah ba, wai a cikin adalcin Allah wai ya nufi mutum da shiga wuta? Shine yake tambaya laifin me mutum yayi tun farko. Sai ce wai hadisin yana cikin hadisan ƙarya, har yake inkarin wai waye Bukhari, saboda an ce Bukhari ne ya rawaito hadisi.
To ai an shikenan ma, tunda ya riga yayi ya fahimci ya faɗi daga gidan da ya fito, kaga ya ɓata lokaci ne. Hadisin ma an kawo shi ya ce ƙarya ne. To wanda ya ce ƙarya ne, ta me zaka ce masa? Abu na biyu, an ce Buhari ya ruwaito shi, ya zagi Buharin ko ya ci mutuncin Buharin, to ni yanzu wani bayani zan yi masa? Ni na yarda da shi, kuma na fahimci hadisin, kuma malamai tun kafin a yi tsohuwar sama shi wannan mai karanta hadisin da malaminsa da dukkan wata zuriyarsa tuntunin an yi bayani akan wannan hadisin. Wato su matsalar su waɗannan jahilan suna amfani da hankali ko tunani na su tauyayye, kuma sun kasa fahimtar cewa kwakwalwarsu ba lallai ta iya gaya musu abu na daidai ba. Abin duniya ma kana iya calculation kai kuskure. Ballantana hadisin annabi da akwai waɗanda suka gabace ka sun yi bayanin me ake nufi. Yanzu shi kaga ba fa tambaya yake yi me malamai suka faɗa akan wannan ba. A'a, haka kawai a matsayinsa na jahili dan daji ya ce hadisin ƙarya ne. To ya aka yi san adalcin Allah? Tiya ya san adalcin Allah ba malamai suka mai bayani ba? To malaman da suke bayanin adalcin Allah kuma sun yi bayani akan hadisin. Da na so ma ne bayani akan hadisin, ba zan yi wanda yake dan marasa albarka ne, tunda ya kare hadisin shikenan yaje in ya shiga wuta ni mai dame ni. Wallahi banda asara da ya zama dan wuta. Amma ina masa addu'a Allah ya shirye da shi. Duk wanda ya rubuto mana tambaya mana irin wannan gatsalin to bara ma mun amsa ba. Amma za mu mai da masa amsar da ta dace. Ka rubuto mun tambaya ka ce hadisin ƙarya ne, kuma me kake so in ce ma? To yanzu nace ba ƙarya bane ya zai. Idan yana neman ƙarin bayani, yazo ya same ni har gida.
Malamin ne yake cewa.
Na'am?
Wanda ya karanta hadisin ne.
Eh, okay, wanda yake karanta hadisin. Okay, to na gane, ya ƙaryata ko? To shawara ta da mun kamar yadda malamai suke faɗa shine ku daina sauraron irin waɗannan mutane masu kawo mutane shubha. Mutane ne zindiƙai marasa albarka. Kawai sun shiga rigar musulunci ne amma ba musulmi bane. Ku daina sauraron su. Shawara ta, ka daina saurara, ka daina saurara, ka daina saurara. Kuma wannan hadisin bai ci karo da rahmar Allah ba, bai ci karo da tausayin Ubangiji ba, da wutar da aljannan da dan adam din da kuwa duk na Allah ne. Duk abin da Allah ya yi da bawa yayi daidai. Ko me Allah ya yi, Allah ya ga dama ya yi da bawa yayi daidai. La yus'al amma yaf'al. Ba a tambayan Allah me yasa yayi kaza.
Kuma
a Qur'ani ne aka faɗa. Wahum yus'alun, ko ake tambaya. In Allah ya ga dama ya kone mutanen duniya gaba daya, ba uban da zai tambaye shi. Sai me? Kayansa ne. To shi yasa ku daina sauraron waɗannan zindiƙan mutane marasa albarka, masu ɗabi'u irin na ƴan wuta. Allah raba mu da su. In ka samu lokaci ka zo ka same ni, in ƙara maka sharhi da bayani.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa magidanci ne yana da motoci da yaran aiki sama da mutum 30, yana kokarin kyautata musu, kula da lafiyarsu da sauransu. To akwai mutane wanda kirkiri suka nuna ba sa son shi, sai ya ce shirme suke yi. To yanzu an waye gari, komai ya taba sai yayi asara. Da nashi da na mutane, da mutanen da suka ci gajiyarsa, wasu ma dalilin su suka samu jari, su suke zama su zage shi duk inda suka ji wani abin arziki. Sai sun dakushe. Kuma mutum ne ta ce mai yawan ibada, azumin litinin da alhamis da kiyamul laili da sauransu, shine ake cewa wai sihiri aka masa, shine take cewa dan Allah a taya shi da addu'a, kuma wata shawara za a bashi.
To Allah ya yi masa abin da ya jarabe shi na wannan asara. Allah kuma ya takaita, Allah ya sa ya gane kuskurensa. Na farko shawara ya koma ga Allah. Lokacin da mutum ya shiga cikin irin wannan al'amari, ya fara duba me alsakaninsa da Allah, ya koma ga Allah. Ba mamaki mutum ya taba Ubangiji, ya taba janibin Allah, Allah ya zo ya jarabe shi da irin wannan abuwa. Abu na biyu, ana iya yi mai sihiri ko sammu. Wataƙila sihiri ne, wataƙila sammu ne, shi kuma sai ya je ya nemi maganin karya sihiri. Amma dai shawara ta, ya koma ga Allah, a duba tsakaninsa da Ubangiji, duk da cewa yana da yawan ibada, wataƙila ya yi wani abun wa Ubangiji, Allah ya fushi da shi. Abu na biyu kuma, ya je ya nemi maganin karya sammu. Alamu ne sosai na cewa akwai sammu a jikinsa, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa idan Allah ya yi bayani akan game da yadda ake rama salloli da suka kubu cewa mutum kamar na kwana hudu ko biyar. Tani dai ban sanya akai ba.
Eh zai iya yiwa ko sakaci ko wani abu dai ko wani dalili ko mutum ya bata ko ya fada wani wuri ko ya je wani wuri haka jahilci ya sa bai salla ba. Ba wahala. Kowace rana sai mutum ya salla guda biyu. Kamar yaya idan yazo asuba idan yayi asuba ta lokacin to sai ya tashi kuma ya karo wata asuba a matsayin taramuwa in yayi azhar ta lokacin sai ya karo wata azhar din taramuwa sai yayi kwana biyar yana haka kaga in yayi kwana biyar yana haka ya biya sallolin da ake bin su shikenan yanzu ba sai mun bincika ya aka yi sallolin suka kubuce masa ba wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta baya kula da ibada ga shaye-shaye ta masa magana har ta gaji har wajen iyayen shi ta kai shi sai dai sace ta yi hakuri ta ce gashi ba garin iyayenta take ba suna da nisa sosai kullun ƙara tsanar shi take komai yayi baya burge ta shine ta ce gaskiya ba za ta iya haihuwa da shi ba ya halatta ta nemi saki
ya halatta ne ba ta son sa ya halatta ba ta iya nema ai akwai uzuri hadisin da ya hana a nemi saki in babu uzuri ne babu wani dalili tunda tana da uzuri za ta iya nema na'am
Allah ya saka da alkhairin take cewa sun samu sabani da mijinta har ya kai ya faɗa mata maganganu masu zafin gaske tace duk da haka lokaci zuwa lokaci tana ba shi hakuri amma maganganun suna ranta sosai wani lokacin ma da ta ganshi sai ta fara tunawa tana son ta manta ko su ci ta manta komai su ci gaba da zama to amma ta rasa yadda za ta yi dan Allah mallam ya ba ta shawara
wallahi hakurin nan dai shi za ta yi tai tunda ya riga ya mata barna kam ya gaggaya mata maganganun da wata kila ba za ta iya mantawa ka san akwai abinda ba za ka iya rabuwa da shi ba sai dai ka danne zuciyarka kai mu'amala in wani ya yanka maka wani rashin kirkin du aya da za a ja maka hadisin da za a ja maka magana kaman ta fa ba zai yi ba to amma mai qur'ani yake so kai kai hakuri kar kai tasarrufi da wannan fushi da kake shi da haka ba za mu iya cewa dole sai ta manta ba to amma koda ta tuno din sai ta yi hakuri shine kawai wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita ma su bi ne a wajen mijinsu tace idan a wajen ta yake wani lokacin sai ta manta ma da ya dawo sannan ta ganshi
kaman ya
idan a wajen ta yake su bi ne yana tafiya wajen ɗayar kenan sai ta manta ma ya dawo sai da sannan daga baya ta ganshi tace ita kuma idan a wajen ta yake wani lokacin baya zuwa ko da ya zo ma ko zama baya yi sai ya tafi a wajen ɗayar yake ita in ya zo wajen ta baya zama ita kuma an ranar girkin ta ne in ya tafi wajen ɗayar sai ta manta ma ya dawo sannan ya dawo wajenta
ma'ana ita baya zama a gidanta
sai ta ranar girkin ta ne yana tarewa a wajen ɗayar ya dade
to na gane
ita kuma
waccar kuma
in ranar ta ne kwata kwata in yazo wajenta ko zama baya yi
ana zalimi kenan
da tayi magana bai sai ya ce wai bakin kishi ne
a'a shine dai mai bakin hali shine dai mai bakin hali bai da kirki inda yanda kika faɗa haka ne to mijinki yana zalunta ki ai kokari a haɗa da wani malamin addini ku gane wani abu guda duk lokacin da kuka ga mijin ko wani abu da yake ya saba shari'a yayi kuskure ba daidai ba sai ya ce wai kishi ne ku nemi izinin ya kira wani malamin addinin musulunci
shikenan ai bayani
shikenan ya zama shine alƙali tsakani ba faɗa ba zagi kawai amma wannan zalunci ne ba daidai bane ya shiga hakkinki ya cutar da ki Allah ya ganar da shi Allah shiryar da shi na'am
wannan yake cewa wai laifi ne mutum ya dinga koyan karatun addini a wayarsa kamar alqur'ani ahlari da sauransu ba tare da ya je wajen malamai ba
a'a shi zuwa gurin malami ai wani abu ne wanda yake an gado shi kabirin dan kabirin shine asali zuwa wajen malami akwai albarka haka aka koya mana haka aka ce ai lalle a je gurin malami to amma wanda yayi wayi gari ya tarar da kansa ba zai iya zuwa wajen malamu yanzu wanda yake wata ƙasa yana ƙasar Turai ko yana ƙasar da ma ba mu musulunci gaba daya zai iya koya mana a wayarsa, ya bibiya, ya saurari wa'azi, ya saurari fassarar hadisi. Yanzu alhamdulillah an ci gaba ta wannan kafafen yaɗa labaran, mutum zai samu ilimi da yawa. To amma shi karatun Qur'ani ne ana samun kurakurai yayin da mutum zai koye shi a waya. Dole koya koya a waya sai ya nemi wani ya biya masa. To amma dai da ya zauna bai iya ba, gwanda ya je ya koya a wayan. Amma duk ranar da ya samu dama ya ɗauka bai iya ba, ya je wani ya bashi mushafahatan baka da baka. Da haka ba laifi ba ne mutum ya koyi karatun addini a waya ko a kwamfuta, ya samu ƙaruwa musamman in yana rayuwa a inda ba malaman. Idan kuma akwai malamai zai iya kuma bai da lokaci da zai je wajen malaman. To da ya zauna da jahilcin gwanda ya bude wayan ya karu. Amma Qur'ani yana da shi wani yanayi na daban. Dole ne shi wa innaka la tulqal qur'ana min laduna kin alim wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Ko annabi an ce yana karban Qur'ani ne daga bakin Jibril, to kai ma dole ne innama yu'khadhu alqur'anu bit talaqqi. Ana ɗaukan Alkur'ani ne da koya a gaban malami. Mutum bai zai je ya buɗe waya kawai ya ce ya zama madadin Qur'ani ya koyi karatu ba, amma dai zai rinka saurara ya ji karatukan malamai yana bi yana kwatantawa. Amma duk da haka ka je gurin malami ya tafi ma in ka samu dama. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Tambaya ta biyu ƙarshe yake cewa yana ɗaukar kuɗin shago na mai gidansa bai sani ba, amma daga baya ya tuba. Wai shine ke tambaya shin Allah zai yafe masa? Saboda wai idan ya nemi yafiyar mai gidan nasa wai zai daina ganin sa da mutunci.
To ko bai nema ba, ai gwanda dai Allah ya ganka da mutunci ko ba haka bane, akan ka tafi kiyama dan kada mai gidanka ya ganka baka da mutunci ka tafi dakin sa. Amma ga hanya, sai ya kiyasta iya kudaden sa da ya diba, ya kiyasta. Wataƙila ba zai iya tunawa ba, ce kai ya dibi ya kai 500. To ya rinka ɗauka a hankali a hankali yana mayarwa cikin shagon. Shikenan, ba sai ya gaya mai ba. Yanzu a bar shi da cewa ya yi laifin da ya ɗauki kuɗin wani, ya yi tasarrufi da shi amma da ya dawo da shi, ya ɗan rage, ya yi ƙoƙari. Idan kuwa ba zai iya gaya mai ba, to ya rubuta shi a matsayin wasiya. Ni wane wane, lokacin da nake zaune da wane a shagonsa, na ɗebi kuɗinsa ina tsammanin sun kai kaza. Amma ni ba zan iya masa bayani ba, amma dan Allah ina neman afuwar kawa ne, ko da bayan ya mutu aje a gaya wani. In ba haka ba kuma ya biya shi kuɗin shi.
To Allah ya saka.
Allahu alam. Na'am.
Me tabbata ta ƙarshe soja ne yake cewa ya aure satin sa biyu da amarya amma ya koma wajen aiki. Yace to idan suna waya sai ya dinga jin kamar suna tare, wai sai wani ruwa yana zubowa daga gabansa. Yace wai yakan yi wanka har sau uku ko biyu. Ko yana sallah yana jin abin yana zubo masa, shine yake neman me ya kamata
ya. Allah so yanzu shi dan Allah malam me ya kai shi na zuwa ya aure a sati biyu kawai tafi. Ko da ke
aiki ne, soja ne. Kiran shi.
Su sojoji ba a dan bada hutu ne mutum in ya aure?
Ta yi karamin soja ne ta hutun nasu ne kai wata daya.
Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Junior staff ne.
To. To yayi aure da yayi sunna. Amma shi a wahale matar a wahale. Abu na biyu, bisa ga zato mafi rinjaye wannan mazi ne yake fitarwa, ruwa ne da yake zubo maka in sha'awa ta kama ka. Saboda shi mani baya fita sai da babbar sha'awa sosai. Inda ya ta kama kana sallah kana jin sa, to ai wannan mazi ne, alwala ce ta kari, hukuncin ka alwala ka ta kari, sai ka jaddada alwala kuma ka takaice waya da matar taka. Ka bari sai ka zo gida kana kwance a ɗaki ba kowa sai ka yi. Ka je ku ta fama. Muna maka addu'a Allah ya baka mafita mana. Kuma gwamnatin Najeriya kenan da ya kamata a rinka duba lamarin sojojin nan. A taimake su. Allah ya mana afuwa. Allah ya sa mu dace. Daga ƙarshe muna kira ga hukuma. Tun daga Federal Government da hukumomi na jihohi, don Allah gwamnati, don Allah ku duba yanayin da al'umma suke ciki, musamman a wannan yanayi da ake ciki na damuwa, na damana. Malaria tana ta kashe mutane, zazzabi yanzu duk yawanci in ka kirga gida 10 to sai ka samu wajen gida 8 suna zazzabi ana cikin bala'i zazzabi ya sauka a kasan nan sosai zazzabin cizon sauro da zazzabin malaria muna kira ga gwamnatin tarayya ta yi wani abu akan sauƙaƙa wa mutanen nan kuma inda za a bibici asibitoci mutanen da malaria take kashewa irin kwanakin nan wallahi ba za su lissafu ba kawai dai ba a faɗa ne to daman ba da zamanar ba malaria mutun nawa take kashewa figures ne da ba a faɗan su amma su ma'aikatan sun sani malaria tana kai mutane lahira da yawa a kasan nan wanda kuma za a iya magance malaria nan za a iya magance zazzabin cizon sauron nan kasashe da yawa wanda ba su kai mu ba babu sauro sauron nan za a iya kashe shi gaba daya a daina jin sauron nan a ci gaba da wayar da kan mutane ita kuma gwamnati ta zuba kuɗi ta kashe wannan zazzabin cizon sauro sannan kuma lalle a nemi wani urgent abu da gwamnatocin jihohi za su yi da kuma gwamnatin tarayya amma fa ku je ku bincika zazzabi ana zazzabi na bala'in zazzabi a wannan shekarar an dade ba a shekarar da mutane suke zazzabi abu na ba ka san in ka lura duk wani chemist da zaka bi a cikin unguwa wallahi layi ake
kuma ba sa jin magani cutar yanzu
cutar ba ta jin magani to ai magani ne yawanci na inyamurai na ƙarya yawanci magunguna peg magunguna ai ta sha baya aiki kuma shi talaka bai isa yaje ya sai magani mai tsada ba haka muna kira ga gwamnati ku tausaya wa talaka ku tausaya yara jarirai da suke mutuwa yaro ya ta kuka zazzabin cizon sauro ya kama shi da na goye ya mutu da mai tafiya yan makaranta su yi ta mutuwa ciwo ya kwantar da mutum mai nisan kwanan ma ya galabaita gida fa wallahi sai ka je gida ka tarar da mutum 9 a kwance mutum 7 a kwance kuma zazzabin wani abu yake in ya kama mai gida sai mata ta kama ita ma sai kishiya ta kama sai yara layi layi yake bi saboda sauran yayi yawa cututtukan suna ta yaduwa ina kira ga hukumomi da gwamnatin tarayya da kuma ainihin gwamnati na jihohi don Allah ku duba wannan hali ayi wani abu koyaya da mun sani hatta irin dan feshin nan za ga ministry of health ne take ko me za ga ana feshi mota unguwa unguwa hayaki din nan yana ragewa amma yanzu ba a yi da zaka ga suna bi kwata kwata an daura mutane abin nan inji a bayan su duk kwata ana bi ana fefesawa yanzu ba a yi tunda muna da gwamnati kuma muna da hukuma ya kamata ta duba halin da mutane suke ciki ku sani cewa wallahi tallahi wallahi duk mutumin da ya mutu a mulkin ka wallahi tallahi idan baka taimaka masa a rayuwarsa ba wallahi sai Allah ya tambaye ka tun daga shugaban kasa har gwamna ku sani rayukan al'umman ku yana hannunku kula da lafiyarsu a taimaka musu a taimaka mutane a san yadda za a rage wannan bala'in zazzabin cizon sauron nan yanzu ka duba da net din nan fa kyautai kamata a ba da shi amma saboda corruption da lalacewar kasar nan haka kurun wani mutumin banza wani shugaba a cikin ma'aikata zai je ayi order net din gaba ɗaya gashi gwamnati ta ce a ba da shi kyauta shi kuma sai zo yana sayarwa yanzu net ya fi karfin talaka 2500 dubu kaza guda ɗaya abinda kuma gashi nan wasu fa gwamnatoci a wasu kasashe suke kawo su fa kyauta a raba wa mutane
magani
bismillah amma a zo ana sayarwa kana ma kallo wanda ya kamata a ita kama masu sai da shi ma
free a kan titi a kan danja yanzu suke
wallahi tallahi kuma kayan gwamnati ne an riga an sani amma an takurawa mai mota yayi kaza an kama wannan an kama wannan an kama ga wadanda ya kamata a kama to duka corruption kasar ta lalace abubuwa su lalace ba abin doka da oda wannan ne shine kira na kuma na sani yawanci muna karantuka ana tattaro mana takardu halin da mutane suke ciki kuma malamin addini da yake karantar da mutane wallahi ya fi ku sanin halin da talaka yake ciki tunda mu muna cikin su muna zaune kuma muna gani dare da rana kai yanzu nake magana ba mamaki a gidanka akwai mutane kaza a kwance kuma amma shaida don Allah gobe ku je duk wani asibiti da kuka sani a ba ku lissafin wanda zazzabin cizon sauro ya kawo shi cizon sauro ya kawo shi kuma ku je ku duba chemist da kananan asibitoci da clinic Allah ya gyara mana Allah ya sa mu cika da imani kagama
masu sauraro duka duka anan muka zo karshen shirin kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku a group da malama Hafsat ko kuma kai tsaye ta shafin Facebook Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya ko TikTok Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya sannan za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye idan an gama channel din Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya a YouTube sannan za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan lamba +234 8098 45 9565 Allah ya rufe mana da muna godiya ga wanda suka dauki wannan shirye ke tsaye akwai Salis Nasir Muhammad Taraba da Ibrahim Ahmad Ibrahim Muhammad da Adamu Adamu muna godiya Allah ya rufe mana da addu'a akwai masu turo da addu'o'i da yawa da wanda suke kallon shirin mu kai tsaye duka suna neman addu'o'i
to muna addu'a da yan uwa da suke bibiyan mu mun sani akwai masu hakuri suna bin mu zaman awa biyu fada makamancin wannan da wanda suke kasashen waje da wanda suke da wayoyinsu a hannu da masu bin mu a YouTube da sauransu Allah ya musu albarka Allah ya biya bukata kuma mai larura Allah ya yi masa marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiya Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya wannan kasa ka yaye mana dukkan tashin hankali ka yaye mana dukkan larurori Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya ka samu gama da duniya lafiya ka ji gan iyayen mu ka ji gan malaman mu ka ji gan magabatan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa alaikum assalam